noma tushen arziki.
Noma tushen arziki, noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku rahoto na musamman kan matakin da ofishin ministan kasuwanci na jamhuriyar Nijar ya dauka na hana fitar da abinci da suka hada da shinkafa da hatsi da dawa zuwa kasashen waje, da nufin samar da wadatar abinci akan farashi mai rangwame a kasuwannin kasar. Ga wakilinmu na Yamai Sula Mumuna Barma da cigaban rahoton.
A zagayen da ya gudanar a jihohi takwas na Nijar don tantance halin da ake ciki yayin da damana ke gabda kammala, ministan ayyukan noma da kiwo Muhammad Alhashi Usman ya bayyana gamsuwa da sakamakon da damanar ta bayar a mafi yawancin yankunan karkara, in banda 'yan matsalolin da ba za a rasa ba kamar cije-cijen kwari da ambaliyar ruwa da suka haddasa barna. Yayin da a fannin kiwo aka samu dimbin ciyawar dabbobi.
Nous avons constaté que nous sommes un pays qui peut très bien être souverain, en tout cas sur le plan agricole.
Galibin jama'ar Nijar na dogara da noman damana don tanadin cimaka, dawa da hatsi da wake, yayin da a wasu yankunan akan kwatanta noman shinkafa. Sai dai wasu na ganin bayan kammala ayyukan noman damana akwai buƙatar mai da hankali wajen noman rani.
Tunda damana ta ƙare, kenan Nijar mun ka tayi tsayin daka, mun ka kama aikin noman rani. Insha Allah abinci shi da a dige shi kasar Nijar kashi wata kasa sai su. Da abin da zamu noma babu ya canje shi mu duka. Nan an ba an yi ba shinkafa da masara ƙarfi. Amma kuma akwai abubuwa da dama da an ka cikin kasu sun ka fito. Akwai wanda aka ce akwai wanda aka wata kasa sai su. Ba a ce a dogara ga noman rani dai kuma noman damana, inda ma ta ƙare noman rani. Noman rani ma nan mai ana ka noma. Daga albasa, tarugun, tomato fresh, ɗanyen kayan suna ka noma, ko na su da aka yi noma wanda ba su ba. Alal misali ga rogo, ga dankali, ga doya. Nan Nijar muna da wajajenin da 'yan kasa su insha Allah suna hitowa. Kini shi ma kamata wanda sun ka san wannan haraka a buru su a gani.
Yana da kyau wannan noma ne, saboda in an karfafa shi za a samu duk wata matsalar da shayi na abinci. Amma a diba wajen masu noman shinkafa, su ma ya kamata shigo cikin wannan layi, ka gane ko? Gwamnati in ya ba noman shinkafa ne, tun da ya ce zai babban ayyuka zai aikin gandali-gandali wannan, to masu noman shinkafa a sako cikin wannan tsari, a fasa kwarin gwiwa, sannan a saka cikin wannan tahiyar, su ma kansu da shinkafa nan.
Bai yiwuwa yadda Allah ya albarkace mu da faɗin ƙasa da girman ƙasa, kuma Allah ya ba mu komi a ce komi sai an kamun daga waje. Wannan abun kunya ne. Yau matsalolin da aka samu na rihe iyakoki, da yau a ce ƙasar mun wadata kanmu da abinci, da wannan rihe iyakokin da aka yi, da mutane ba za su shi ba. Kenan ya kamata gwamnati ta mai da hankali wajen yin noma, ba wai a ce a dinga girke abinci ba, ana huta waje, ana sowa, ana girke, ba shi ba ne abu da zai kawo cigaba. Abin da zai kawo cigaba ƙasa ta noma abinci wanda zai wadaci ƙasar har ta huta da shi ita ma ta saida.
Kana maganar gwamnati ta ba noma ƙarfi, wani irin noma ne kake gani ya kamata a mai da hankali a kansa?
Bayan noman damana da ake yi shekara zuwa shekara, ya kamata a ba noman rani ƙarfi, saboda yanzu in ka diba ruwa yadda muka same shi, inda ma bai riƙo ruwa yanzu ya akwai ruwa wurin, kina wannan ruwan ya kamata a yi tanadin shi, a waye mutane ka yadda ya kamata su yi amfani da wannan ruwan guluban nan da suka zo suka tsaya, a san yadda za a yi kasashe a banza, a zo ana wanki ko dabbobi kadai su zo su sha, alhali kuma ana iya yin noman rani duk wata uku zuwa wata uku, ana iya shuka abu wanda cikin wata uku ko kwana 45 zagi. Kinan kamun shekara abincin da za a amfana da shi ya ishi mutane. Kenan yau in baka da yinwa, lokacin kake iya tsaya kai tunani mai kyau wanda zai kama ƙasar ka ci gaba. Amma da yinwa kaga mutum ba hankalin tunani, har ya ga wace irin gudunmuwa zai kama ƙasar shi. Duk ƙasar da bata huce abinci ba, to wannan ƙasar tana cikin wahala.
La'akari da yadda illolin canjin yanayi ke shafar sha'anin damana a 'yan shekarun baya-bayan nan a Nijar, kamar yadda abin yake a sauran ƙasashen Sahel, yasa hukumomin wannan ƙasa ƙaddamar da ayyukan noman zamani. jihar Difa mai albarkatun ruwa irin su tafkin Chadi da kogin Kumadugu na daga cikin yankunan da aka kaddamar da irin wannan gagarumin aiki dake gudana a karkashin tsauraran matakan tsaro.
A makon da ya gabata ne dai aka yi bikin ranar abinci ta duniya, inda wani rahoto ya nuna cewa mutum miliyan 733 na fama da karancin abinci ko yunwa a duniya. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Baba ya hada mana.
A daidai lokacin da duniya ke tunawa yau da ranar abinci ta duniya, hukumomin jamhuriyar Niger sun bayyana irin yanayi na ambaliya da ke nasaba da canjin yanayi da kasar ta samu kanta a ciki, da ya sanadin ruwan sama da aka shatata a kasar suka mamaye waɗansu gonakai a dukkan jihohin kasar da kan iya kawo nakasu ga waɗansu manoma wajen samun abinci wadatacce, kamar yadda minista da harkokin gidan gona Alhaji Muhammad Usman ya bayyana wa 'yan kasar a kahohin yada labarai na kasar. Wannan shekara muna tunawa da ranar abinci ta duniya ce a daidai lokacin da kasar mu ta sha kashin canjin yanayi da ya haifar da ambaliya mai yawa a yankuna daban-daban na wannan kasar, tare da irtila'in da abin yake dauke da shi mai yawa. Haka zalika ta la'akari da maudu'in bana na wannan ranar ne haƙƙin samun inci da amfanin rayuwa da makoma kyakkyawa ne. Za mu kaddamar da ayyukan noman rani na wannan shekara ta 2024-2025. Jamhuriyar Niger dai na da sama da hekta miliyan 19 na noma, daga cikin su ana iya gudanar da noman rani a sama da hekta miliyan 11. Hasali ma kasar tana shaƙe da saman manyan dabbobi da suka kai sama da miliyan 70, yayin da yawan al'ummar take kasancewa matasa ne. Ganin cewa an samu albarkatun noman na damanar bana masu tarin yawa, hukumomin kasar a kowane bangare da yankunansa yin kira suke ci gaba da yi ga jama'a da su yi tanadi su bar almubazzaranci da abinda suka noma, kamar yadda Suleiman Arzika magajin gari na riko na birnin Kwanni ya mene karin bayani.
Shekar bana Allah ya ba mu ci maka nan guduma Kwanni, kuma a ce maka duk faɗin ƙasar Nijar duka alhamdulillah an samu ci maka bana. Albarkacin wa garana ta ci maka. Ina kira manoma da gasu bannata alherin da Allah ya ba su, a ce tun da an samu ci maka ai ta bukukuwa ana bannata abinci bai kamata ba.
A cewar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da noma da abinci FAO, albarkacin ranar ta abinci ta duniya a yau, sama da mutane miliyan 733 ne ke fama da yunwa a duniya sanadiyar yaƙe-yaƙe da canjin yanayi da ma rashin adalcin mahukuntansu wajen tattara al'ummominsu. Wani malamin addinin Islama cewa da Malam Muhammadu Dan Wajiwa cewa ya Allah da kansa bai yarda a yi almubazzaranci da abinci ba. Wannan ranar ta abinci ta duniya ta zo wa jamhuriyar Nijar kan gaba saboda a cikin ayyukan girbe albarkatun noman damanar bana ake gadan-gadan yanzu haka a dukkan faɗin ƙasar.
Masu sauraro, a nan za mu daka a cikin wannan shirin namu. Dan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban rahoton. Sannu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilanmu Sulaimani Barma da Haruna Mamman Bako, sai kuma Julie Ledes Gresham da suke makata da mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Mun ta bayyana ne da